Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Hakanan kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na karshe a wunin yau. In an dan jima kadan, zamu bude layin mu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku na kashin kanku. Kamar kullun, lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Yanzu sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma labaran. Sabuwar tashar jiragen saman soji da kasar Amurka ta gina a Agadez ta kasar jamhuriyar Nijar ta soma aiki gadan-gadan da tashi da saukan jiragen sintiri da samu bayanan sirri na tsaro a wannan makon, a cewar rundunar dakarun Amurka a nahiyar Afirka. Jami'in sojin Amurka General Stephen Townsend ya ce suna aiki ne tare da takurorinsu na nahiyar Afirka da kuma ƙasa da ƙasa domin kawar da barazanar tsaro a Afirka. Kuma gina tashar jiragen ta bayyana irin taimako da suke yi wa takurorinsu na nahiyar Afirka a fannin tabbatar da tsaro. Nijar da makwabtanta suna fama da yaƙi da 'yan tada ƙayar baya, ciki har da ƙungiyar ISIS. Sojojin Amurka na tura jirage maras matuƙa daga Yamai, babban birnin ƙasar ta Nijar, to amma ta kafa sansani a Agadez domin faɗaɗa ayyukan sintiri a yankin gaɓar tafkin Chadi da ke cikin ƙasar Kamaru da Chadi da Nijar da Najeriya, a cewar wani jami'in tsaron Amurka. Sojojin Nijar ne ke tafiyar da sansanin na Agadez. To amma sojin Amurka na mallakar kimanin kashi 20% na filin da ya kai kiyasin kilomita 15. An kashe mutane kimanin 78 a wasu tashe-tashen hankula masu alaka da kabilanci a yankunan Oromia da Harare da kuma birnin Diridawa a kasar Habasha. Rikicin ya soma ne a ranar 23 ga watan Oktoba, bayan da ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama Jawar Muhammad ya yi zargin cewa jami'an tsaro na yunkurin kai masa farmaki. Sanarwar ta Jawar ta haifar da zanga-zanga daga magoya bayansa. Rikici kuma ya biyo baya tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro da kuma wasu ƙabilu daban. Da take yi wa manema labarai bayani jiya Alhamis, Bilene Seyoum, mai magana da yawun Prime Minister ƙasar Abiy Ahmed, ta bayyana cewa rikicin na mako ɗaya ya yi sanadiyar mutuwar mutane har 78. Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan Democrats ta tabbatar da ci gaba da shiga binciken tsige shugaba Donald Trump a hukumance, bayan kada kuri'ar 'yan majalisar a bangarorin jam'iyyu, lamarin da ya shata tsari na gaba na ci gaba da binciken. Bayan kwashe tsawon makonni ana sauraron shaidu a sirrance, kakakin majalisar Nancy Pelosi ta tabbatar da cewa 'yan jam'iyyar Democrats sun shirya soma jin ra'ayoyin jama'a. Wannan yunkuri na kasancewar Trump shugaban ƙasa na hudu da zai fuskanci yunkurin tsigewa ba dauke shi da wasa ba, a cewar kakakin majalisar Pelosi. Ta ce, menene ke tattare da demokradiyyar mu? Me muke yi wa fafutuka a kai? Kariyar martabar demokradiyya domin al'umma. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya ce ƙasar da ta fi kowace yawan mutuwar jama'a sanadiyar cutar sankara wato kansa a nahiyar Afirka, a cewar hukumar lafiya ta duniya. Karancin faɗakarwa da rashin gano cutar da wuri da kuma tsadar maganin cutar ne suka wato su ne manyan dalilan da ke haifar da mutuwar sanadiyar cutar a ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka. To amma a watan Oktoba, wanda shi ne watan faɗakarwa a kan cutar, ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama sun ɗauki bayanai a kan cutar izuwa tituna domin ilmantarwa, kana da kuma ɗaukar nauyin maganin wasu masu cutar masu ƙaramin ƙarfi. Zainab Muhammad ta yi aiki a matsayin babbar jami'a a hukumar shari'a a Najeriya a lokacin da aka gano tana ɗauke da sankarar mama a ɓangaren ta na hagu a cikin watan na Oktoba. Zainab tace na ga sakamakon bincike, likita ya ce akwai alamar sankara, wannan alama na nufin akwai cutar, wato sai na ji tamkar rayuwata ta kare, ji na yi tamkar na mutu. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta kiyasta cewa mutuwa 41,000 na sankarar mama an yi su ne a Najeriya cikin shekara ta 2018, adadi mafi yawa a duniya.
Labarin duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ta yanzu bari mu tsindima cikin shirin kuma. Bayan da hukumomin 'yan sanda suka ceto wasu mutane su 15 a wani coci daure cikin mari a jihar Lagos. ‘Yan Najeriya mazauna Lagos na ci gaba da mai da martani game da kaman da rundunar 'yan sanda ta yi wa shugaban wannan coci, wanda ake kira a turance Blessing Goodness Healing Church, wanda ke ƙauyen Ijegun a jihar. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya haɗa mana.
Shi dai shugaban wannan coci mai suna Pastor Sunday Joseph Ojo, a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta fitar, ya ɗore mutanen ne da suka haɗa da yara da manya da sunan basu maganin gyaran kwakwalwa ko kuma taɓin hankali, da kuma menene ra'ayin 'yan Najeriya musamman mazauna birnin Lagos game da wannan kamu na rundunar 'yan sandan. Ga dai abin da wasu su ke cewa.
In ta so ni sin ni pai pe gọọmenti ta wa yi nkan ta si o da. Bo ba ti lo prison dey nkan tin sele uye ko lo nkan te se yo. Da oye ko zama awon ara ilu pe nkan tin se yoda
to we kace ke da Hausa
cewa ne yi wannan abin da ake yi bai cancanta ba, ya kamata da gwamnati ta sa ido ta dubi wannan abin. Ya za a ce iyaye sun kai yaran su ga wasu wai su hukunta, waɗanda suka hukunta nan su ma suna da yara, ya kamata da gwamnati ta kama su, ta kama waɗanda aka kai ma yaran nan a kai su ga hukuma, in ta prison ne in ta kotu ne a kai su, sannan iyayen yaran ya kamata ta tutube su da kyau, ya zamanto lesson masura al'umma jama'a su ma su gani su koya.
Iyaye suna wani babban mistake da suke yi, akwai ya tsare ciki, ya zaka dauki yaro ka kai waje waya ji a hore ya maka yara, wannan abubuwan abu ne da bai kamata ba gaskiya. Kai ma iyayen ba za ka iya tarbiyyantar da yaron ka ba, ba kai ka yahe shi ba, me na kai shi wani waje kuma wai wani yayi mai hukuma a wannan abun bai dace ba. In aka yi mai wani illan da mafi abunda kai iyayen zaka iya yi mai fa laifin wa zaka gani, zaka yi blaming kanka ba zaka yi blaming kowa ba kenan.
Duk da yake kokarin jin ta bakin commissioner 'yan sandan jihar Lagos ko kakakinta ya ci tura dai a sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Lagos DSP Bala Elkana ya aiko wa muryar Amurka, ya ce an kama Pastor Sunday Joseph Ojo tare da wasu mutane 10 da ake zargi sun garkame waɗannan mutane su 15 a wani gidan coci, inda kuma suka saka musu mari da kuma barin su cikin wani hali na kakani kayi. Mutanen da aka ɗaurin dai shekarunsu sun kama ne daga 19 zuwa 50, kuma sun haɗa da maza da mata. 'Yan uwansu ne dai suka kawo su wannan coci kamar da Pastor ya yi bayani, inda kuma wasu suka ce sun shafe shekaru kimanin 5 a tsare da sunan neman maganin waraka daga cutar taɓin hankali. Ko a kwanan baya sai da rundunar 'yan sanda ta gano ire-iren waɗannan gidaje da ake ɗora mutane da sunan gyara musu tarbiya ko kuma ba su maganin waraka daga cutukan da ke damun su musamman ma na taɓin hankali a jihohin Najeriya da dama, da suka haɗa da jihar Kaduna da Katsina da Kano da kuma jihar Kwara. Lamarin da ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci rundunar 'yan sandan Najeriya da tashi tsaye wajen zakulo irin waɗannan gidaje. A bangare ɗaya kuma rundunar 'yan sandan ta yi kira ga al'ummar Najeriya da suka san inda irin waɗannan gidaje suke da su tsegunta musu. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Allah ya kyauta. A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Tun ba yau ba ake kama masu fasakwafarin muggan ƙwayoyi a Niger. A wata nasara da ta yi na baya-bayan nan, hukumomin tsaron Nijar ɗin sun cafke wasu motoci a jihar Agadez ɗauke da muggan ƙwayoyi da suka haɗa da hodar Iblis mai kimanin kilogram 183, tramadol da wasu dangin ƙwayoyi masu kawar da hankali. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana.
Kimanin kilogram 193 ne na hodar Iblis da wasu kwayoyi dangin tramadol da sauransu jami'an tsaro na jihar Agadez suka kama a cikin wasu motoci na zirga-zirga tsakanin Arlit da Agadez wanda kudin su ya kai kimanin miliyan 80 kai. Ali Isufu Haruna shine babban kwamishinan yan sanda na jihar Agadez.
Wannan wayan kwayoyi wanda suke zauwa nan cikin kasan mu suna hutawa daga kudu ne su yi arewa. Wani lokaci an kawo su suna zama cikin kasan mu matasa suna sha suna gurbacewa. Wani lokaci kuma suna wucewa can gaba ga kasashe na makwabtan mu. Su dai wanga kwayoyi an kama su ne cikin irin motoci wanga dai manya wanda suke tsakanin wayan gari ruwa suna transport. Akwai kuma wani lokaci cikin wannan bisu-bisu namu da suke jigila. Wani lokaci cikin su ake kama wannan kwaya da ake kama. An jima ana kamawa suna da yawa. Wannan kwayoyi dai akwai abin da ake cewa ribotril. Ribotril ma shi ya ma hitramadol karhi. Sannan kuma gaskiya tsada gare shi tunda a nan wurin Agadez in kace zaka sai komprime guda ka ba da shika. Tramadol shi ma ya hawo yana kai shika biyu in aka kai su kasashe mu na ketare inda ake yaki ma za a gani komprime guda kana isa da shi shika biyar.
Hukumomin na jihar Agadez daga yan sanda ma'aikatar magajin gari da ma hukumomi na gargajiya sun hada karfi wajen yakar wannan lamari cewar Dr. Maman Bukari wakili na babbar ma'aikatar magajin gari ta jihar Agadez.
Saboda wanga kwayoyi da suke shigowa su ne ake sayar da madiyanmu su ne diyanmu suke sha wasu suna haukacewa wasu kuma suna shiga wani abun da ba shi ba don kenan shi ne yasa mahukumta da na jiha da na da'ira suka ba da hannu gaba daya da yan sanda saboda a kawo wata amsa ga wanga ga kuka wanga na jama'a a nan cikin garin Agadez.
Su ma malaman addini ba su yi ƙasa a gwiwa ba nasiha suka yi ga masu safarin miyagun kwayoyin kasancewar matasa ne take ma illa inji Alhaji Fijaja Ahar wakili na kwamitin sa ido na bangaren malaman addinin musulunci a jihar Agadez.
Waɗanda ke kasuwanci irin wannan da su ji tsoron Allah san da rayuwar al'umma ce ake tozartar dawa waɗannan mutane yanzu ƴan mata da samari an yi asara a cikin al'umma saboda wannan ba su da amfani a cikin al'umma sun koma sun zama wasu irin mutane ga sunan su da kansu ba su amfani kansu ba lissa amfani wani to mu muna bakin cikin haka nan muna son dukkan mutum kowane mutum ne a cikin kasar sa ya amfani kansa yayi ibada ya bauta ma Allah sa kuma ibada ya taimaki al'umma bisa aikin da zai rike kansa rike rayuwarsa ya taimaki al'umma wannan shine mu gurin mu amma muna nema ga mutane da kan cewa da su bada goyen baya bisa fuddo irin wannan mutane kowane ne ke irin wannan mugun aiki a fuddo shi kuma muna goyen baya ga yan sanda da kan cewa su bincike kowace irin mota wanda take bincike bisa wanda take dauko irin wannan kayayyaki a fuddo ta koda motar wace ce saboda wannan mu a matsayin mu na shugabannin al'umma wannan aiki ne da ba za a yarda da irin shi ba kowace aikata shi.
Director na hukumar yan sanda ta jihar Agadez kiraye ga al'umma sai da gudunmuwar su za a yaki waɗannan masu gurbata ma ƴaƴan su rayuwa.
Kenan abu ne wanda sai mu ce dai sai mun tashi mun tsaya saboda yanzu wannan kwaya tana zuwa bisa kaman inda ake ce masu orpayage inda ake ta ana neman zinariya kullun kuna ji a ce wani ya soke wani da wuka an yi wani hada wani ya buge wani da sanda wani abun da mutane suke matasa ba daga gare su bane sai an shayu ne ake wasu abuwa to duk ga kwayoyin da muke gani su ne ga su nan kenan musa shine muka tashi muka tsaya muke irin wanga aiki kuma ya kamata a ce aike zama na mu gaba ɗayan mu.
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Talla mana maganin wannan masifa a gaida Tamar Abari. Masu sauraro kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655 amma kamun mu kai ga yin haka ku shakata da wannan wakar.
Kuma ya dama da ni boda da waka kai dauje da ni san ni ja ba man bada to kun ta ni da boda kiri an gaza ne ba dan no ma ba kun san ta boda kiri an gaza ne ba dan no ma ba ka ga yin mutun dai ya ba ni na biya na gaishe shi har kuma in baban bana biya na gaishe shi amma ba wanda ban ci abina ba ba ni ce mai na gode Allah mai idalika wal kowar janwa ya daba daba in daba
Come on. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To masu sauraro, layin mu a buɗe yake, ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan na ƙashin kanku. A damu kuma mun samu kiran mu ta farko daga jihar Bauchi a garin Azare. Wake kan layi daga jihar Bauchi?
Ana magana da mallaka shi daga Azare.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina a yau shine ina kira ga mai girma gwamnatin jihar Bauchi da ya sa bakin glass a idansa, ya kauda kai a wasu abubuwa, ya tsaya ya jajirce wa jama'a aiki, dan akan haka suka canje wasu gwamnatin suka zabe shi. Yawwa.
To mun gode. Amin, mun gode. Kuma yanzu kuma bari mu lula jihar Neja. Wake kira daga jihar Neja?
Sashen sanamu da Amurka, kuma magana da Bala ne yanku lare ga shishi jihar Neja da ke tare da Najeriya.
To Malam Bala, filin taka ce, menene ra'ayinka?
Yan kira ga gona jihar Neja ne.
To
game da alkawarin lantarki da manyan mutanen Ushishi tsakanin jinjiyar da Ushishi, tun da aka fara aikin dare yanzu wata shida kenan, to ana kance aka mana alkawarin za mu na wannan aikin, kuma aka fara support, tun da aka fara support, tun da aka ci zabe har yau ba ka rawaye wannan aikin ba. To kun yi zanga zanga mun kula iya a ce mu janye za mu na aiki, mun janye har yau ba mu na aikin ba. To kada gobe mu dawo mu kula hanya, kuma a ce mu janye, to gaskiya muka kula hanya tashiwa. Sai mun tabbatar mun aiki saboda alƙawarin ƙarshe ya sa ya zama alƙawarin banza, tun da gwamnati ne ma ya kawo wannan aiki wutar lantarki, a fara aiki wutar lantarki na hayo masu alƙawarin nan ba. A fata za ku tashi lafiya.
Amin, Allah ya sa, mun gode sosai. Sai yanzu kuma sai jihar Zamfara. Wake kan layi daga jihar Zamfara?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Anti Aisha, barka da warhaka, barka da wannan lokacin.
Wa alaikum assalam, wake kan layi.
Anti Aisha, sunana Nasiru Hussein Kurgui ne, Gonjo bakin Soto Sagoso a jihar Zamfara.
To yau ranar ku ce, menene ra'ayinka?
Eh, Anti Aisha, ina miki da farko ina muku fatan alkhairi ga baki da haida abokin aiki muku salam ga faru sanyin nan.
Muna godiya.
Anti Fati, zan jinjina ma gwamnan jihar Zamfara ne akan irin kokarin da yake akan al'ummi da damuwar shi da al'umman da yake wakilta. Ya kamata a ce idan gwamna ya nuna cewa yana damuwa da al'umman da yake wakilta, ya fi jina mai irin abin da yake damun su. Jama'a da su dinga mai uzure, su gaba da mai addu'o'i kamar yadda an kasa mai addu'o'i. Shi wannan gwamna na jihar Zamfara, wato Dr. Bello Mutawalla Muradin, ya nuna ma al'umma da cewa yana jin daɗin irin addu'o'in da suke mai. To abin da ya kamata a yi, a ci gaba da mai addu'a kamar yadda yake na jin daɗi. Su kuma jami'an tsaro kamar yadda suke aiki, ya kamata a ci al'umma su dinga ba su gaskiyan al'amari game da abubuwan da suke faruwa a ƙauyukansu.
Mun gode sosai Malam Nasiru da wannan kira naka. Yanzu kuma bari mu koma Kwantagora. Wake kan layi daga Kwantagora? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wake kan layi? To Malam Nasiru, menene ra'ayinka?
Gaskiya dai na rage kira ne muku wallahi, an kai shekara kusan 8
yau, an yi sa'a kenan, masha Allah.
Allah ya sa sosai.
Menene ra'ayinka yau? Yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku.
Ta bayyana yau, yau. Kai, ni da dai farki girgiza ta yau kawai, ina gaida kowa da kowa.
To mun gode sosai Malam Nasiru da wannan kira naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga jihar Kaduna?
To Hajiya, barka da yamma, barka da kokari.
Barkanmu dai.
Yawwa, sunana Saba Kima, na kira ku daga nan Marabanjo a jihar Kaduna, Najeriya.
To menene ra'ayinka na ƙashin kanka? Malam Sabo, muna sauraron ka.
Eh, yawwa, to ni yau ra'ayina zan yi jinjina ne ga shi wannan gwamna namu na jihar Kaduna.
Haka.
Da a kasafin kuɗin shi ya ware makudan kuɗi don ya yi ƙoƙarin gyara ilimi a wannan jiha tamu mai albarka.
Haka.
To muna mai jinjina, kuma Allah ya bashi ikon aiwatar da ayyukan da za mu yi farin ciki da shi. Na gode.
Amin, suma amin, mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi. Wake kan layi daga jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba na Kafin Madaki, menene ra'ayinka?
yauwa to yau ina so zan roki mai girma gwamnatin jihar Bauchi ne don Allah ya daure wayannan ma'aikata da ba a ba su albashi ba 41,000 nan muna kira mai girma gwamnati don Allah ya daure ranar Litinin mai zuwa a biya su mun yadda kuma idan daga baya sai a zo a yi binciken bibiyan din mai girma gwamnati muna so ka daure mai girma gwamnati a taimaka a biya wayannan albashi din nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi
mu ma mun gode mallam Ayuba yanzu kuma bari mu koma jihar har yanzu dai muna jihar Bauchi ne wake kan layi Hello, kana sauraron mu wake kan layi daga jihar Bauchi.
Ibrahim Sokoto ne daga Toro ka gama.
To mana Ibrahim menene ra'ayinka?
Ra'ayina wato nace addu'an talakoci ba ta karbu an ji a teku yanzu kuma ta riga ta kare ta karbu.
To muna sauraron ka.
To saboda haka kun kuzin gina shi a duniya. Yayi hakuri kawai. Buhari ya riga ya mata wuya. Saboda haka addu'an mu ne sai kuma ta karbu hankalin mu ya kwanta.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi taka Mallam Ibrahim. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna.
Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mallam Murtala
menene ra'ayinka? Ya barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Ngaro ne radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa menene ra'ayinka?
To alhamdulillah idan farko dai akwai wanda ya ce ni ko mai gaisuwa ta musamman gari ki irin yana jinjinawa alhajin karshe yaran sanata Kabiru Marafa
dan ya ce
Najeriya jinjina a gare ku to kuma zan yi godiya ga Allah subhanahu wataala ga yan takararmu biyu da suka samu ciyaman a jihar Kebbi akwai Alhaji Balan Gagga akwai kuma Alhaji Sahabi Shehi kuma muna fatan Allah ya sa su dace wajen yi wa al'ummar su aiki yadda ya kamata kuma suna kira ga gwamnatin jihar Kaduna kamar yadda muka ji ya dan yi musu welfare na wata biyu ya babba su kuɗi na wata biyu to muna fatan wayanda aka rike kuɗi ko kuma wanda suke magana cewa an ba su wata hudun nan ba a biya su ba ya kamata mai girma gwamnati ya kula ko kuma da sauransu kuma muna kira ga shi kanshi shugaban kan kasuwa na jihar Kaduna Hajiz Bayero to gaskiya ya kamata a ce an tabbatar da cewa an kula an san irin maganganun da ake biya wa mutane domin irin maganganun da yake cewa talaka karamin karfi zai kasa kaya a gida to gida ba kasuwa to muna fatan dai za a duba yan kasuwa mai girma gwamnati yota na kawo da su suka zaɓe ka ta ci lafiya Alhaji Musa Garo nagode
mu godiya muke Alhaji Musa yanzu kuma bari mu koma jihar Neja wake kan layi daga Neja
Ibrahim ne wanke hula garin mai godiya a cin ba
to mallam Ibrahim filin naka ne
to masha Allah lalle wayannan ɗan takara namu guda biyu da suka ci zaɓe muna musu fata alkhairi na farko kenan sannan kuma muna musu jin kunne game da ainihin ba wai a zaɓe su ba sai kawai su gina kansu a'a da za al'umma da suka zaɓe su domin mun ana samu akasi a Najeriya talakawa su ruwa su tsaki a zaɓe mutum kuma ita iskar mutane ga abubuwan da yake kaya kamata a ciya wa talaka wanda yake har abu da ba zai manta da shi ba amma ba sa yi domin jan kunnin da muke kenan gare su sannan muna roƙon gwamnatin mu na jihar Neja hanyar mu ta kama daga Ibbi zuwa Kanye dan Allah ya duba ya taimaka ya gina mana wannan hanyar domin saboda karamar hukumar Shehu gaba daya babu inda ake samun rabano da kuma kudi na shiga na union kamar wannan hanyar da muke akan ta yanzu haka abinda muke roƙo ga gwamnati kenan
to mun gode kuma muna fata gwamnati saji yanzu kuma sai kiranmu na karshe daga jihar daga Abuja babban birnin tarayya wake kan layi daga Abuja to da alamu mun rasa na Abuja kuma da kiran Ibrahim mai wankin hula zamu dakatar da daukar kiran ku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kuma sauraro har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 5 saura minti 6 yanzu kuma sai shirin
wasanni a takaice
Mastaka ledan kasar jamhuriyar Kamaru ɗan kasa da shekaru 17 waɗanda suka wakilci kasar a gasar cin kofin duniya da ake bugawa na matasan a kasar Brazil sun fara gasar ne da kafar hagu kocin ƙwallon kafa na kasar Kamaru wanda shi ma yana taka rawa wajen horas da matasan kasar Sulemani yayi tsokaci akan al'amuran ƙwallon kafar na matasan
Malam Awal Garba abinda zan iya ce maka a wasannin da Kamaru suka buga a kasar Brazil na gasan cin kofin duniya na matasan 'yan shekara 17 sai dai mu ce Allah wadar don ba abin azo a gameni bane ba abin azo a yaba bane in ka dauki kaman Nigeria da Senegal da Angola da abin da suke yi kaga su suna taka leda suna taka rawar gani suna nuna akwai wani abu a kallon kafan su ba ma kamaru ba za ka ga wani techniques ko wani tactics ball zai tashi daga baya zuwa gaba ba sai dai a dinga buga ball ko ta ina sai kuma shine su ne masu neman su kwace kallon kafa ai ba wannan bane kallo kallo ana so a ga kungiyan ku suna da wani abin da suke yi har yake kawo musu wani cin kallo shi ake so a gani amma kasan kamaru ba shi ake gani ba ba shi ake ganin kuma kasan kamaru ma problem yayi musu yawa ko don shugaban kasa ya sa dokar baza ƴan wasa wanda suke bugawa a kasan waje ba ta sa da suke bugawa a kasan waje ƴan kamaru baza su zo su bugawa a kasa ba shi bane zai kawo wannan wasan da ƴan kamaru suke buga mana a Brazil ka dauki kaman kasa kaman Nigeria da Angola da Senegal kinga kallon abin da suke yi sun ci wasa bibbiyu amma kamaru har yanzu ma mun fita cikin wasan don ba za mu ko mun yi dukan wasan karshe ba zai ba mu dama mu haye ba shi sa nake ce wannan abin ai takaici ne ka san kuma ɗan wasan da aka so a tafi da su wanda suke bugawa a kasan waje kaman shi dan Samuel Eto'o nan da sauransu da suna nan a wannan wasan da sun ka mana gudunmawa mai yawa to amma ya zamu yi shugaban kasa ya ce ba za a tafi da su ba amma kuma ka san kuma kungiyan masu lura da kallon kafa a kasan kamaru sun ba wa coach shi coach wanda ya tafi da matasan kasan Brazil sun ba shi dama ya dibi wannan ƴan wasan amma shi ya ce shi ba zai dauke su ba saboda su ba su cancanta ba don shugaban kasa ba zai kyauta dokan shugaban kasa ba to kaga sai mu ci Allah wadar abin bai mana kyau ba
mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaru a takaice
sabuwar tashar jiragen saman soji da kasar Amurka ta gina a gadar ta jamhuriyar Niger ta soma aiki ga dangan na tashi da saukan jiragen Sentry da samu bayanan sirri na tsaro a wannan makon a cewar rundunar dakarun Amurka a nahiyar Afirka. Majalisar wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan majalisar Democrats ta tabbatar da ci gaba da wato shiga binciken tsige shugaba Donald Trump a hukumance bayan da ƙuri'un wato ƙuri'ar 'yan majalisar a ɓangarorin jam'iyyu wato bayan kada ƙuri'ar 'yan majalisar a ɓangarorin jam'iyyu lamarin da ya shata tsari na gaba na bincike. An kashe kimanin mutane 78 a wasu tashe-tashen hankula masu alaka da kabilanci a yankunan Oromia da Harare da kuma birnin Diredawa duka a kasar Habasha. Rikicin ya soma ne a ranar 23 ga watan Oktoba bayan da ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama wato ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama Jawar Muhammad ya yi zargin cewa jami'an tsaro na yunkurin kai masa farmaki. Sanarwar ta Jawar ta haifar da zanga-zanga daga magoya bayansa. Rikici kuma ya biyo baya tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro har ma da wasu ƙabilu daban da take yi wa manema labarai bayani ji Alhamis Belena Siyo mai magana da yawun Prime Minister kasar Abiy Ahmed ta bayyana cewa rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 78.
To masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na ƙarshe a wunin yau. Sai gobe kuma idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da abari ya huce wanda Grace Alheri Abdul ke gabatarwa. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya karanto labarai da Julie Leathers version da ta hada ta kuma bada umarni. Sai injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Craig Bonds, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.